أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بيانك إنا يوى يوانا ماتا دمك أدعونا زوري من البركة نا النسيحة فونديشن سلم على الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أقوم غديا قال لهم لو كان سلكي ديان في حد وما أوانا يمتشي من البركة نشاءه جوتن سبتمبر شكرا دبو بيو دا أشرين دبيو ميلادية أوانا كباتا تيليجرام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
domin tattaunawa da juna da tunatar da juna abin da yake da alaka da addinin mu da kuma kyautatuwar rayuwarmu baki daya. Fata na shine Allah madaukakin sarki ya mana jagora a wannan zama ya kuma ba mu ikon kamanta abin.
Screen yake yana kina sharing screen ki san ba ki tarifa din yake. Umma shehu
kai tsaye ba tare da daukan lokaci ba tunda yake lokacin da aka diba kusan ya danja malama kafin in shiga magana kai tsaye na kan su wani lokaci a dan bani lokacin da ake tunanin tattaunawar za ta dauka saboda kar in ja lokaci da yawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na malama, ina magana na lokaci. To alhamdulillah
insha Allah zuwa dai gaba dai zai zama an kare insha Allah.
To khairan insha Allah, Allah ya mana muwafaqa. Allah ya mana muwafaqa. To alhamdulillah, kamar yadda sanarwa ta riga da ta gabata, wannan zama an mishi taki da unwanin kuni afifa, ma'ana kamar ana magana ne da yar uwa mace cewa ta kasance kaman miya mai kamun kai, mace wadda ta san kimarta, ta san darajarta da Allah madaukakin sarki ya mata ita. To ya za a yi mace ta zamanto afifa, ta zamo mace mai kamun kai? Wannan shi zai bayo a gare mu koma tun farko mu gani me ake nufi da al'iffa a yare na Larabci da kuma yare na addinin Musulunci. In an ce al'iffa, to ma'anar su bata sha bamban da juna da nisa ba, domin a yalan Larabci suka ce al'iffa shine al-kaffu 'anil haram, ma'ana mutun yayi kokari ya kame ya bar abin da aka haramta mishi aikatawa. Shi ko a yaren Musulunci shine aka ce tsayawa tsakatsakiya akan abin da addini ya kwadaitar akan sa ko yayi umarni da ayisa. Babu wuce gona da iri ta hanyar ka zake ka yi abin zafin shi ya kai sama da yanda addini ya maka umarni. Sannan kuma babu sakaci ta yanda zaka kyale abin har ka rika daukan shi kamar watakila ba wani laifi bane ba wanda yake mai girma a shari'ance. Dan haka idan aka ce wannan mutumin afifun ne, ma'ana mutum ne wanda yake da tawassut a cikin al'amuran sa na addini, yake da kula da bin ka'idoji na shari'a, yake da kamewa akan su ta yanda abinda Allah madaukakin sarki ya mishi umarni shi yake yi, abinda Allah madaukakin sarki ya mishi hani shi yake bari. Ya san kima da darajar da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya kasance a kanta. Wannan a takaice shine abinda ake nufi da al'iffa a abinda ya shafi yare na addini ko kuma magana ta yaren Larabci. To malamai suka ce to al'iffa din nan, ma'ana idan an ce al'iffa to tana nan ne akan bangaren abu guda daya ko kuma tana shiga abubuwa daban-daban? Na malamai suka ce al'iffa anwa, ma'ana kamewar mutum takan zamanto akan bangarori ko takan shiga cikin abubuwa daban-daban na rayuwarsa ba tare da duba izuwa ba bangarori guda biyu ko nau'i guda biyu da malamai suka yi magana akan shi na al'iffa ba zamu kawo misalai na irin bangarorin da iffa take shiga cikin rayuwar dan adam akwai iffa fi at'ami wa sharab ma'ana a cikin abin da mutum zai ci da abin da zai sha ana buƙatar mutum ya zamo mai kame kai ta yanda duk abin da mutum zai ci a bakinsa ko ya sa ko ya sha afwan a bakinsa to ya kasance abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya halatta masa ma'ana ba mutum bane ba da yake zake wa haran gurin abin da zai ci ko abin da zai sha iffatun fil jawarih ga banka ma ana so ka zamanto mai kamun kai a kansu mai kamewa ta yanda idanunka ba za su kalli abin da Allah madaukakin sarki ya hana ba kunnanka ba zai ji abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ba hannunka ba zai kai zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya hana ko ya haramta maka da ka taba ba kafafunka ba za su dauke ka su kai ka zuwa inda Allah madaukakin sarki ya haramta maka ba al'auraka ba za ka sarrafar da ita zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya haramta maka ba dan haka iffatun jawarih adun kule shine kokarin ba mawa zuciya wata irin kariya ta musamman akan dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya haramta mata sai ya zamanto shi a washi a wan zuciya da take ingiza mutun da kuma rudi na shedan da yake kawata mishi su mutun ya zamanto mai kamewa ne akan wannan ma'ana ya yaki zuciyar shi iffatul lisan malamai anan suka ce kamewa akan abin da ya shafi harshe shine mutun ya tsarkake harshensa daga dukkanin nau'in abubuwan da shari'ar musulunci ta hana harshe da ya fada a cikin su na abin da ya shafi zagi na abin da ya shafi giba annamimanci sharri izgili kiran juna da munanan sunaye da duk wani magana wanda yake yasashe da shari'ar musulunci ta hani ko ta haramta da aikata sai ya zamanto ar-rajulul afif fi lisanihi mutumin da yake kokarin ya bawa harshen sa kariya wanda yake kamamme mai kamun kai akan abin da ya shafi harshen sa baya furta lafuzza wanda shari'ar musulunci bata bada dama da aifurta da aifurci da su ba sai iffatul jasad malamai suka ce anan kamewa akan abin da ya shafi jiki to yana zamantowa ne mutun ya suturta kansa ya mutunta kansa ya kare duk abin da shari'a ta yi mishi umarni da ya bashi kariya ta bangaren suturce al'aurarsa da rashin bayyanar da duk abin da shari'a ba ta yi mishi umarni da ya bayyanar ba ta yanda bangaren namiji haka zancen yake bangaren mace haka zancen yake in muka kalli gundarin umarnin amma iyakokin shine aka sha bamban shari'ar musulunci ta yi wa namiji umarni da ya kasance mai karewa da kame kansa a rashin bayyanar da al'aurarsa kamar yana taimawa mace umarni da ta kare ta kame a rashin bayyanar da al'aurarta al'iffatu 'ani su'al mutun ya kasance mai kamun kai ne wurin tambaya taimako da tallafi da mutun zai nema a gurin yan uwansa na wani irin yanayi da zai shiga a rayuwa la'alla yana bukatan wani abu to kaiwa makura gurin kokarin kame kai da kiyaye daraja da mutuncin da Allah madaukakin sarki ya ba wa dan adam musulmi shine ya zamanto mutun ne mai kamewa akan yanayin da Allah madaukakin sarki ya dora mishi na rashi ko na kuncin rayuwa ba zai ji can ya tsuguna ya kuka ya ce na shiga haula'i ba ba zai tafi can ya kai kukan shi ya ce ina neman kaza ba to idan har wanda malamai suka ce in har wanda yake cikin wani yanayi Allah madaukakin sarki ya bashi ko ya kwadaitar da shi cewa sifa ce kyakkyawa siffanta da kamewa din nan to ina ga wanda yake yana cikin wadata amma sai ya rika amfani da harshen sa yana zubar da ruwan fiskar sa da kimar sa da darajar sa da Allah madaukakin sarki ya bashi wurin roke roke wanda ba yi da lalurar aikata haka din wala cikin anwa'ul iffa ko kuma nau'i na iffa da ake so mutun ya musulmi ya siffanta da shi akwai al'iffatu an amwalil ghair kokarin kame kai akan abin da ya shafi dukiyar da ba taka ba dukiyar wani Allah madaukakin sarki ya baka ko ya danka maka a hannunka ko kuma ka samu wata dama koda takaitacciya ce ta cewa zaka iya shiga wannan dukiya kai wada ka kai yanda kake so amma sai kai kokari ka zamanto mutun mai kamewa mi darashta kai ta yanda ba za ka shiga cikin wannan dukiya ba ba za ka taba ba ko da ma abucin wannan dukiyar ba zai gani ba kuma ba zai gani ba ma'ana dai anan mutun ya zamanto mai kamun kai akan abin da ya shafi dukiyar ƴan uwansa musulmi ko wanda ma ba musulmi ba. Wannan a takaice bangarori kenan da iffa take iya shiga a cikin rayuwar dan adam. Mu sani cewa ƴan uwa al'iffa din nan ma'ana kamun kai dabi'a ce wadda musulunci ya kwadaitar da akanta. Balma tana daga cikin manya-manyan turaku da aka kafa kafuwa da ingantuwa da nagartar mujtama'ul islami, ma'ana society na musulmi, al'umma ta musulmi. Kamun kai yana daga cikin manyan rukunai da za su zamanto sun haifar da al'umma nagartacciya wadda za ta rayu zuwa ga rayuwa da take cike da kwanciyar hankali. In muka kalli bangaren Alkur'ani mai girma wanda shine kundi na farko da al'umman musulmi take samun shari'ar ta a ciki, Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da musulmi ya kasance al'afif, ma'ana mai kamun kai a bangarori daban-daban na rayuwa, kamar yadda muka faɗa yanzu bangarorin da malamai suke bayanin al'iffa tana shiga ciki. Abu na farko ko bangare na farko za mu ga Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani mai girma ya kwadaitar a wurare daban-daban na yanda ya kamata a ce mutum musulmi sawa'un mace ko namiji ya siffanta da sifa ta kamun kai. Allah madaukakin sarki yana fadi a cikin suratul nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un. Allah madaukakin sarki yana yi mawa bayin sa maza mu'minai umarni da cewa su kasance masu runtsewa daga gannan su, ma'ana duk abin da idan su zai gani wanda yake na haramun to su kokarin runtse idan su, su kare idaniyarsu daga fadawa zuwa ga abin da yake na haramun ne. Wa yahfazu furujahum, kuma su tsare farjojin su, kada su zakkewa abin da yake haramun ne a gare su. Mu duba mu ga yadda Allah madaukakin sarki ya kira mu'minai maza da su kasance masu kamun kai, masu kiyaye dokokin Allah, kar su mai da kansu shashashai ta inda za su afkawa abinda ba halalin su bane ba. Allah ya ce zalika azka lahum, wannan shine mafi tsarki a gare su. Ashe kamun kai tsarki ne a rayuwar mu'mini. Allah madaukakin sarki ya ci gaba cewa inna allaha khabirun bima yasna'un, lalle ne Allah mai kididdigewa ne naga abinda suke sana'antawa, ma'ana suke aikatawa. Allah ya tunatar da mu'minai maza da su sani cewa duk abin da suke aikatawa to Allah madaukakin sarki yana gani kuma zai musu hisabi akan wannan kuma ayyukan su a kididdige suke. Allah madaukakin sarki a ayar da ta biyo bayan wannan sai ya kira ƴan uwa mata mu'minai. Allah ya mana kira na musamman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun, kuma ka cewa mu'minai mata su runtse daga gannan su kuma su tsare farjojin su, ma'ana runtse ido yanda ake so namiji ya zamanto mai kamun kai, mai dauke kai akan kallo wanda yake haramtacce, kallo wanda zai iya bayuwa zuwa ga mummunan al'amari. Haka Allah madaukakin sarki yayi mawa mace umarni da ita ma ta runtse ido ta kauda ganinta daga ganin da zai zamanto ya ja ta zuwa ga aikata haramun ko kuma ya kawata mata haramun ko ma ganin da bil asl ba halattaccen gani bane ba a tare da ita. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa yahfazna furujahumma furujahunna, kuma kada su bai kuma su tsare farjojin su, ma'ana kar su aikata alfasha ta fannin mu'amala wadda take za ta iya gudana tsakanin su da namiji, ko kuma irin fitinar da take faruwa a yanzu ta tsakanin mace ya kasance ta kulla wata alaka wadda take irin makamanciyar wannan da tsakanin ta da ƴar uwar ta mace. Allah ya kiyashe mu. Allah madaukakin sarki ya kuma cewa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, ma'ana dai kar su bayyana kwalliyar su, adan su, kawa da za su yi zuwa ga wasu waɗanda ba muharraman su ba su gani, kada su fito titi suna masu bayyanar da kwalliyar su, domin wannan shine mabudin fitina, wannan shine kofa ta farko sai Allah madaukakin sarki ya rufe, ma'ana da gani da ji wanda zai ja zuwa ga aikata alfasha, sannan da kuma bayyanar da adon koda ita bata gani ba to Allah ya umarce ta da ta zamanto mai kamewa ce wurin bayyanar da wannan adona ta, saboda kar ya zamanto fitina. Allah madaukakin sarki ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin, su sanya hijabi, su sanya khimar din su wanda zai kasance ya rufe jikin su kirf, ba a buƙatar su bayyana wani bangare na jikin su ya fito ta bangaren abin da ya shafi wuyan su ko ta bangaren hannayen su, ta yanda zai zamanto kofofi ne na fitina a gare su. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da lissafowa na nau'in maza da ya kamata ko yake ya halatta mace ta bayyana a sifa ta ado a gaban su wanda Allah madaukakin sarki ya lissafa su a matsayin miji na aure ko mahaifi ko kuma kanne da yayyen mahaifi ma'ana a'mam kenan ko kuma a ba'ibulatin ko iyayen mazajen su ko ƴaƴayen su da suka haifa ko ƴaƴayen mazajen su ko ƴan uwan su maza waɗanda suke shakikan su ko li abbi ko li ummi ko ƴaƴan ƴan uwan su maza ko ƴaƴan ƴan uwan su mata aw nisa'ihin ko ƴan uwan su mata a tsakanin su duka waɗannan aw ma malakat aymanuhun ko abinda hannayen su suka mallaka na daga bayi aw ma malakat aymanuhun aw tabi'in ghairi uli al-irbati min ar-rijal ko jarirai waɗanda basu tsinkaya basu fahimci me ma ake nufi da al'auran mata ba yara waɗanda basu kai shekaru na taklif ba yara waɗanda basu tantance ma me ake nufi da wani abu da yake iya gudana tsakanin namiji da ƴa mace ba duk da Allah madaukakin sarki ya lissafo waɗannan sai Allah ya koma cewa kuma kada su yi duka da kafafun su domin a san abin da suke boyawa daga kawar su ma'ana karki sanya wani abu wanda zai ja hankali ta inda in kina tafiya za a san ga wance ta tahu saboda takalmi ne kwaskwas da za ta sa ko kuma wata munduwa ko sarkar kafa da za ta saka wanda za ta zamanto mai jan hankali ce Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun kutuba izuwa ga Allah madaukakin sarki ga baki daya ku taron mu'minai tsammanin ko ku sami babban rabo a gurin Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi guda biyu zamu ga yanda Allah madaukakin sarki ya kira bangarori guda biyu mu'minai maza da mu'minai mata cikin bayani wanda yake fayyatacce daki daki an bayyana shi gaba gaba ba wani abu wanda yake bai fito fili ba duk da mun karanta shi a takeice domin me a kira su izuwa ga kamewa da mutunta kai da kiyaye kai izuwa ga hanyoyin da za su iya fadawa ko za su iya jan mutum izuwa ga ya fada na daga abinda Allah madaukakin sarki ya haramta Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura mai albarka ya kuma cewa wal yasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli Allah madaukakin sarki ya ce kuma waɗanda ba su sami yin aure ba su kame kansu har Allah ya wadatar da su daga falalarsa ashe kenan umarni ma akai karki dauka cewa dan kina cikin wani yanayi na bukata ko na sha'awa kamar kin samu wani lasisi ne da zaki haikewa umarnin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce wal yasta'fifi alladhina la yajiduna nikaha wadanda ba su samu damar da za su yi aure ba ko ba su samu dama an aure su ba to su kasance sun siffanta da sifa ta kamun kai daga fadawa zuwa ga haramun duk abinda Allah madaukakin sarki yake ya haramta shi a wannan bangare to sai kokari su kame kansu shi sa Allah madaukakin sarki yace hatta yughniyahum Allah min fadli ai har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai kasance ya azurta su daga falalarsa ta idan ma ba su da halin yin auren ne sai Allah madaukakin sarki yassare su ya yassare musu su auren in kuma ma da halin yin auren abokin auren ne ko abokiyar auren ce bata samu ba to Allah madaukakin sarki duk yana daga cikin arzikin da zai yi wa bawa sai ya azurta shi da shi Allah madaukakin sarki ya kuma fadi a cikin wannan sura mai albarka ta suratul nur wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna khayrun lahun wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki ya ce kuma tsofaffi daga mata waɗanda ba su fatan wani aure shekarun su sun kai wani munzalin da suke ganin su ai yanzu sun yi ritaya la'alla babu wani abu da zai ja hankalin namiji a tare da su to Allah madaukakin sarki sai ya sassauta musu na daga mi hukunci na rufe jifi kirb sai Allah ya ce musu فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة باب لفي أكنسو سأجي تفافنسو ba suna masu fitar da kawa ba ma'ana dai madadin wannan ko ina na jiki da ake so a rufe illa fuska da tafin hannu kamar yadda yake sabani ne tsakanin malamai akan waɗannan wurare guda biyu sai mu ce ga wata dattijuwa da ta kai wasu shekaru da take ganin ita dai yanzu al'amari ya kau ba wani wanda zai kanta zuciyar shi ta raya mishi wani abu na daga sha'awarta ko kuma ran shi ya biya akan ta to za ta iya sassautawa na daga wannan hijabin da saka shi daidai wanda take ganin cewa kamar ba zai zamanto ya zamanto ta rufe jiki irin yadda take a shekaru na kuruciyarta ko na samartakarta ba. Ma'ana dai kamar a ce doka ce wadda take da tana mataki na farko, to yanzu an dawo mata da ita mataki na biyu ko na uku. Amma fa duk da haka Allah ya ce ghayra mutabarrijatin bizina, duk da am sassauta mata nan amma ba ana nufin tacca ba ado ta yi kwalliya ba. To amma sai Allah madaukakin sarki ya ce wa an yasta'fifna khairul lahun, su sani cewa duk da wannan dama da aka basu, duk da wannan sassauci da suka samu, to su sani Allah madaukakin sarki ya ce kuma su tsare mutuncin su shine mafi alkhairi a gare su. Ku duba ku gani dattijuwar mace wanda take ganin ba za a samu wani abu a gurinta ba, amma Allah madaukakin sarki ya ce kame kanta da sanya sifa wadda take cikakkiya ta musulunci, sifa wadda take ba za ta zamanto ta bayyana da jikinta ko al'aurata ko adanta ko kawarta ba. Allah madaukakin sarki ya ce yin haka din yafi zamantowa alkhairi ne a gare ta. To ina ga wadda take matashi, wadda take kan ganiyarta, wadda take ganin tana cikin yanayin da za ta dauki hankali ko kuma namiji yana da abinda zai kalla ko ya nema ko ya kwadaitu da shi a gare ta. Allah madaukakin sarki ya kuma fadi a cikin alqur'ani mai girma, lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wama tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Allah madaukakin sarki yana magana akan wani bangare na mutanen da suke cikin wani hali na kakani kai, hali na talauci, hali na neman me za a kai baki. Amma Allah madaukakin sarki ya bada labarin su, ya siffanta su da cewa ga su nan mutane ne masu dabi'a ta kamewa. Allah ya ce ci nau'i na ciyarwa din nan ana so a yi mawa wannan nau'i na mutane, ciyarwa lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah, ai ciyarwa ga matalautan nan waɗanda aka tsare su a cikin hanyar Allah. La yastati'una darban fil ardi, ba su iya tafiya fatauci a cikin ƙasa. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf, wanda bai san halin da suke ciki ba, idan ya gansu sai ya dauka masu kuɗi ne saboda tsabar kamun kai da wadatar zuci da suke da ita. Yanayin su ba su fito a cikin yanayi da in kana ganin su ka san cewa waɗannan fa suna cikin halin matsi da kuncin rayuwa ba. Wanda zai gane su shine wanda ya san asalin yanda suke a cikin rayuwarsu, wanda zai gane su shine wanda yake da lura ko kuma ya shiga gidaddadin su yaga irin rayuwar da suke, to sai ya gane a'a wane fa gidan shi da matsala, wane fa gidansa babu wadata, wane kaza. Amma ba dan abinda za su furta daga bakunansu ba, ba dan abinda za su nuna na cewa su fa suna cikin halin kakanuka yi ba, da wani yanayi ko wani actions da za su yi ta yanda wai za a gane ga halin da suke ciki, ga yanayin da suke ciki ba. To mu duba mu ga yanda Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan take ko ya musu wannan yabo. Tunda malamai suka ce Allah da ya bada labarin su bai yi kushe akan aikin su ba, ashe kamewa akan ma abinda ake da bukata koda ana cikin halin ma na bukata yana daga cikin dabi'u waɗanda suke nagartattu da ake sa ran su samarwa ma'abocin su, matukar yayi su tsakani da Allah domin neman yardar Allah, to zai samu kusanci da Allah madaukakin sarki. Wannan kadan kenan daga cikin ayoyi na Alkur'ani mai girma wanda suke nuna mana irin yanda Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da dan adam mumini da ya kasance ya siffantu da hali ko yanayi na kamun kai. Wannan a cikin Alkur'ani kenan. Idan muka koma masdarin mu na addinin musulunci na biyu wato sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zamu ga yadda a wurare daban-daban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mutane waɗanda suke da dabi'a ta kamun kai a dukkan fannoni na rayuwa, kamar yadda muka faɗa da zuwan da irin kamun kai yake shiga bangarori daban-daban na rayuwa. To sai mu ga manzo Allah ya yabe su ko ya faɗi wani lada da suke samu ko kuma ya ambata su da alkhairi. Hadisi na farko da zamu magana akan shi hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane guda uku suna da haƙƙi akan Allah madaukakin sarki ya taimake su, Allah zai ba su tallafi da agaji. Su waye waɗannan mutane? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-mujahidu fi sabilillah, mutumin da ya fita jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah, wannan Allah madaukakin sarki zai taimake shi. Na biyu shine mutumin da yake so bawa ne shi al-mukatab alladhi yuridu al-ada, wanda yake bawa ne yake fatan an yi bashi damar da zai fanshi kansa ko zai zamanto ya yantar da kansa na daga wata dukiya da zai je ya kwadago ya nemo ya kadan ya fanshi kansa a gurin ubangidansa, to wannan kan Allah madaukakin sarki zai taimake shi. Malamai anan har suka shigar da cewa yana daga cikin makamancin abin da za a dora a wannan wuri shine mutumin da ya ci bashi wanda yake da niyya tsakaninsa da Allah na cewa yana so ya biya wannan bashin har zuciyarsa, to Allah madaukakin sarki zai taimake shi. Na ukun su wanda shine mahallin shahidin mu wannakihul ladhi yuridu al'afaf, wanda ya aure yayi auren nan kuma yana da niyyar a ransa cewa wannan aure ya zamanto ya bashi kariya, sila ce da za ta kare shi ta sa ya zamanto mai kamun kai ya kame kansa daga fadawa zina da alfasha, to Allah madaukakin sarki zai taimake shi. Wannan karara hadisin ya fito fili da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mutum ya kasance mai kamun kai ta yanda idan yayi aure ya zamanto yayi wannan auren dan ya kare kansa ba a kansa kariya ta musamman, to Allah madaukakin sarki zai taimake shi. Haka nan akwai hadisin Ubadah ibn Samit radiyallahu an da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bani garanti, ku bani tabbas na cewa za ku kare waɗansu abubuwa guda shida, to ni kuma lallai zan ba ku garanti akan cewa za ku samu aljanna. Ya Allah, ku duba ku ga wannan garanti daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan mun nan aljanna muke nema, to mu saurara mu ji wai waɗanne abubuwa ne innan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan cewa idan aka lazimce su aka dage akan su aka kula da su, to manzon Allah yayi alƙawarin cewa za a kamar ya ba da wani garanti ne na shiga aljanna. Manzon Allah yace idan kuka yi baya magana to ku faɗi gaskiya, ma'ana babu ƙarya, duk abin da zaka faɗa ka faɗe shi gaskiya. A nan gurin sai malamai suka ce sai fa abin da yake da maslaha arjah min maslahati sidq, irin kamar ya zamanto mutun zai yi ƙarya wanda ba ƙaryar bace makasudinsa mutane guda biyu sun samu matsala a tsakanin su ko ana faɗa ana gaba, sai ka faɗa abin da zai sassauta wutar wannan gaban ba tare da watakila haƙiƙanin wannan abin ya faru ba. To banda irin wannan a'a ya kasance duk sanda mutun zai yi magana to yi magana wanda take ta gaskiya a cikin zancensa. Abu na biyu, wa aufu idza wa'adtum, idan kuka yi alƙawari to ku cika wannan alƙawarin. Abu na uku, ku rike amana idan an amince muku, in an kawo dukiya an baku ku rike amana, in an gaya miki magana ta zance ki rike ta amana. Wannan yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa. Manzo Allah ya ce wahfazu furujakum, ku kare farjinku, ma'ana daga aikata alfasha, duk abin da yake alfasha ne to ku kare farjinku daga fadawa. Kamar kai ka ce alqayan nan ce da Allah madaukakin sarki yake fada wal hafizina furujahum wal hafizat a cikin suratul ahzab, yana daga cikin siffofi na alkhairi na mu'minan ƙwarai shine su kasance masu kare farjinsu ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma cewa ghuddu absarakum, ku kare ku tsare gannanku, ma'ana idanuwanku kar su fada zuwa ga abin da yake haramun ne ku kalle shi. Wa kuffu aidikum, ku hana hannayenku zuwa ga fadawa haram ta hanyar sata, ta hanyar taba abin da yake ba halal bane ba, ta hanyar taba jikin matar da take ba halali bace a gare ka, ko mace ta taba jikin namijin da ba halali bane a gare shi. To ku duba ku gani wanda ya siffanta da waɗannan siffofi guda shida kuma ya riko a kansu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yayi mishi alƙawari na garanti na gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya samu dace. Hadisi na ƙarshe da zamu rufe da shi na ɗabi'u na cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kwadaitar da mu akan afaf shine hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, inda yake cewa wata rana mutanen Madina sun zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun roke shi wani abu na bukatar su sai ya basu, ma'ana kamar sun zo da bukatar su ko ta damuwa ya dauki wani abu na dukiya ko wani abu da zai amfani dan adam ya mika musu. Suka sake dawa suka tambaye shi ya ƙara musu, suka take dawa suka tambaye shi ya kuma ƙara musu. Sai suka sake dawowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ina da wani abu na wani alkhairi, ma'ana da zan dauka in ba ku na daga bukatun nan naku, to da na dauka na ba ku ba zan boye muku ba zan hana ku ba. Sai manzo Allah ya ce wa man yasta'fif ya'fuhu Allah, duk wanda ya kame ya zamanto mai kamun kai ne akan bukatar sa, to Allah madaukakin sarki zai bashi kariya kuma zai bashi tsarewa akan wannan bukata da yake a ciki. Waman yastagni yughnihi Allah, duk wanda kuma ya wadatu da abin da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi, to Allah madaukakin sarki zai yalwata masa. Waman yasbiru sabiru Allah, duk wanda ya hakuri akan abin da ya shiga na yanayin rayuwa, to Allah madaukakin sarki zai ƙara mishi hakuri akan hakurin da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi tun farko. Sai manzon Allah ya rufi da cewa babu wani alkhairi, babu wani abun bayarwa da za a bayar mafi alkhairi a cikin rayuwa kamar mafi alkhairi da yalwa a cikin rayuwa kamar hakuri. Ta yanda idan mutum fa yana da hakurin nan, to shine zai samu kame kansa daga dukkanin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta mishi. To anan ina ga zamu dakata anan da waɗannan nusus da suke nuna irin yanda shari'ar musulunci ta kwadaitar izuwa ga abin da yake na kamun kai da kamewa a rayuwar musulmi bil umum, ta kallon bangaren abin da ya shafi rayuwar gabaki daya. To idan muka dawo a bangaren mace, muka ce mace kuni afifa, ma'ana wanda shine unwanin zaman namu gabaki daya. Mu sani cewa mace a shari'ar musulunci yar gata ce, kuma shari'ar musulunci ta ba ta kulawa da kariya da kandagarki na musamman, inda ta sanya ta ta ba ta wani makami wanda yake yana ba ta kariya, kuma wani matsayi da waya wanda ya kai wannan matsayin kamarta. An ba ta kariya ta dukkanin wasu abubuwa da za su iya shigowa rayuwarta su kasance sun dagula mata lissafi ko sun arrada ta izuwa ga fitina. To shari'ar musulunci ta yi umarni da mace ta yi kokari ta siffanta da wannan yanayi da shari'a ta kwadaitar da ita da shi, domin a ciki ne kariyarta take, a ciki ne izzarta take, a ciki ne tsare mutuncinta yake, a ciki ne haibarta take. Bari mu dauki misali guda biyu kacal mu buga dan mu gane wai shin yaya ne mace musulma ya kamata ta zamanto afifa, mace mai karewa, mai mutunta kanta, mai darajta kanta. Mu dauki tarihin Annabi Musa alaihi salatu wassalam, lokacin da ya fito daga garin Misra ya tafi zuwa garin nan da ake ce mishi Madyan. Lokacin da ya isa wannan gari na Madyan, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin Alkur'ani mai girma, walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yatini sawa'a as-sabil, walamma warada ma'a Madyana wajada 'alayhi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihi imra'atayn tazudan qala fama khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir. Har zuwa karshen ayoyin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin wannan kissa. A takaice, Annabi Musa ya zo ya tadda wani guri da ake baro ake ibar ruwa. Makiyaya da yawa sun zo da dabbobin su suna shayar da dabbobin su na daga wannan ruwa da yake a wannan guri. A can gefe sai ya hangi wasu mata su biyu sun koma gefe sun kame kansu, basu ce mu ma ga dabbobin mu sai mun zo mun tura su ba, ko mu ma sai mun dibo ruwa, a'a suna gefe guda. Da haka sai hankalin Annabi Musa ya kai izuwa gare su waɗancan da suke a gefen nan. Meye yasa suka tsaya a can? Da yace Annabi Musa sai ce qala ma khatbukuma, ya akai kuke tsaye a nan gurin? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a, ba za mu tsaya mu je muna kaukawa ba da su, a'a ba ma shayar da dabbobin mu har sai mi waɗannan makiyaya sun gama sun tafi sun bar wurin, sannan mu ma sai mu shayar da dabbobin mu. Kai ka ce ya tambaye su meye uzurinku na zuwa wannan wuri? Suka ce wa abuna shaykhun kabir, baban mu dattijo ne, ma'ana mutun ne wanda shekarun girma sun riske shi, ba zai iya zuwa ya irin waɗannan wahalhalun ba. To ku duba ku gani a nan gurin malamai yanda suke fitar da mazahir na iffa, ma'ana yanayi da yake nuna kamewa da kamun kai da waɗannan mata suka siffanta da shi a matsayin su na mata, da kuma yanayi na kamewa da Annabi Musa ya nuna shi ma a cikin wannan yanayi. Abu na farko, matan nan sun koma gefe guda, basu zo suna cakuɗeɗeniya da maza ba, saboda cakuɗeɗeniya da maza rashin kamun kai ne a gurin mace. Na biyu, basu zauna suna ta surutu da aka tambaye su ba, a'a sai suka bada amsa takaitacciya mai biyan bukata. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير شي كينان أمسى أدنقلي تشكين جملو لي قدابيو بزامو شايرة دابو بيمو با حرسي مكيا يننسن كوتي مزننسن تبيتو كنسن نمو ما سيمزو مشايرة دابو بيمو وأبونا شيخ كبير ما يفهمو كمدا تيجوني ما أنا سن باشي ساقوان أدنقلي يغاني مي دليل زوان ساقورن مي أزرن ديسا سوسكا كاو دابو بنا كو مي هنزرن ديسا سكا كوما جيفي sannan malamai suka kuma cewa a cikin magana tasu ma a cikin bada amsar tasu akwai iffa ma'ana kamewa tunda basu tsaya sun jazance a cikin abin da ba a da bukata ba to amma me sai malamai suka ce kamun kan annabi Musa ya fito a cikin aikin sa ma'ana su kamun kansu a maganar sa da komawa gefen nan amma shi annabi Musa a abin da ya gudana tsakanin shi da su to kamun kansa a cikin aikin sa domin me ya tashi ya nemi ya ba su ya ma'ana ya biya musu bukata ba tare da sun nema ba da su basu ce mishi taimaka mana yi mana ba kaza kaza a'a sai ga to ai waɗannan masu bukata ne kuma bai ce barin muku ba ko ya kuke gani ko kaza sai biya musu bukatar su da su ta sa suka koma suka yi jinkiri a gefen nan suke jira har a kauce sannan su biya sannan Allah madaukakin sarki da ya cika bada ba mu labarin nan bayan sun ko sun tafi sai ɗaya daga cikin su ta dawo faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana malamai suka ce anan gurin da ta dawo tafiyar ta ma ta kunya take yin qalat inna abi yad'uk mahaifinmu yana kiranka domin ya saka maka ko ya baka ladan abinda kai mana na wannan hidima da kai mana kuduwa ku ga maganar ma bata zo ta ce kawai ka zo mu je babanmu yana kiranka ba ko ka zo mu je babanmu zai biya ka a'a ta bashi sakon mahaifinta ne kai tsaye ma'ana ta zo a cikin kunya tafiyar ta ma a kunya da kamun kai irin na mace mumina da ake so ta kasance a kan shi to wannan kadai wannan kissar ta isa ta nuna mana yanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta iffa ga yaya mata da kuma yanda su matan nan na kwarai suka yi kokari suka siffanta da wannan sifa ta kamun kai madawon wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dauki misali guda ɗaya tak nana na Aisha radiyallahu anha abinda ya faru na hadisatul ifk manzala sallallahu alaihi wasallam ya fita da nana Aisha tafiya irin yanda yake fita da ɗaya daga cikin matan shi duk sa'ilin da tafiya ta kama shi zuwa garin wajen garin Madina an zo dawowa nana Aisha ta tafi biyan bukata can nesa da ta dawo sai ta shafa wuyanta sai ta ji sarƙarta da take wuyanta ba ta jikinta sai ta koma neman wannan sarƙa wanda wannan dalilin ya sa ayari da aka zo aka tashi za a tafi aka ɗauki haudaj ɗinta ma'ana wannan ɗakin da ake yi wa mata a ɗora a kan raƙumi cikin da labule an rufe shi aka je aka ɗora ba a san nana Aisha take ci tar ba ta ciki ba saboda kasancewarta mai ƙananun shekaru kuma ba ta da jikin da la'alla masu ɗaga wannan haudaj ɗin kai tsaye da suka ɗaga za su riski cewa nana Aisha ba ta cikin wannan haudaj ɗin da haka aka tafi aka batta da aka dawo ta zo ta tare bata tarar da ayari ba an riga an yi gaba an batta sai nana Aisha radiyallahu anha ta nemi wuri ta zauna tana tunanin in ma dai in an tafi aka ga babu ita za a dawo a same ta a neme ta ko kuma Allah ya kawo su da za su zo daga baya da za su nuna mata hanya nana Aisha radiyallahu anha tana nan a nan gurin har Allah ya kawo sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Safwan ibn Mu'attil yazo ya same ta a wannan guri wanda ya san nana Aisha tun kafin saukar ayoyin hijabi da haka yana zuwa gurin nan da ya riski nana Aisha radiyallahu anha sai ya gane ta bai tsaya ya ce ya aka yi me ya faru ya na ganki anan kuma suka tafi suka baki ita ma bata ce kaga sun tafi sun barni kalmomi takaitattu kadai ya gudana a tsakanin su inda yana ganin ta ya gane ita ce kai tsaye da yayi istirja'i sai ya zo ya kwantar da akalar raƙumin sa raƙumin nan yayi ƙasa nana Aisha radiyallahu anha ta hau shi kuma ya ja wannan raƙumi ya tafi har suka isa garin Madina ba abin da ya gudana na zance tsakanin shi da nana Aisha wanda wannan dalilin ne ya bayi zuwa ga samu hadithatul ifk ma'ana har munafikai a wannan lokacin suka yi mata kire zuwa ga cewa an batta a baya ta aikata alfasha ita da wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to muhallin shahidin mu anan shine ku duba ku ga yanda take da kamewa nana Aisha da yanda shi ma sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kamewa anan kamun kai da mutunta kai babu surutu fi ma la ta'ila min wara'ihi a zauna ai tahira ana maganganun da ba da bukatar su ba da lalurar su wannan misalai guda biyu sun ishe mu abin kwaikwayo ne yanda mace musulma za ta kasance mace wadda take mai kamun kai a cikin dukkanin al'amuranta ko da tana cikin hali na bukata ko tana cikin hali na lalurar rayuwa to ba a so ta kasance bazar bazar ballagaza mara kula duk inda ta samu ta saki baki ta yi magana kowane namiji abokin surutun ta ne abokin maganar ta ne ba haka ake bukata ba ko da ana cikin halin lalura to sai mu tafi gabar magana ta gaba yaya ne kowane yanayi ne ko wasu abubuwa ne za su taimaka wa mace ta zama to mace mai kamun kai malamai suke cewa akwai abubuwa da yawa a bangarori daban-daban na rayuwa waɗanda za su gadarwa da ɗan adam mumini kamun kai musamman mace abu na farko daga cikin abubuwan nan da malamai suka lissafa akwai neman ilimi na addinin musulunci ki san waye Allah ki kai wani mataki na fahimtar dokoki na shari'a wannan na daga cikin abin da zai gadar miki da kamewa da kiyaye dokoki na Allah madaukakin sarki musamman idan kin nemi wannan ilimin ne khalisan li wajhillah ma'ana kin nemi wannan ilimin ne domin neman yaddar Allah madaukakin sarki ilimin ki sai ya zamanto miki mai amfani sai ya zamanto idan Allah ya ce a bari kin bari idan Allah ya ce ayi ki Allah ya ce ki zamanto mai kamun kai sai ki kame kanki banza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da ki akan kamun kai sai ki kame kanki an fadi lada na wanda yake da me ya siffanta da sifa ta kamun kai sai ki kwadaitar da wannan sai ya zabarar da ki da haka duk waɗannan abubuwan za a same su ne ta hanya na ilimi na shari'a abu na biyu shine at-tadarru ila Allah bid-du'a kankan da kai da neman tallafi da agaji a gurin Allah madaukakin sarki akan Allah ya taimake ka Allah ya agaje ka Allah ya ja hannunka ya dora ka akan tafarki wanda yake madaidaici tafarki wanda yake mutanen kwarai suka rayu akan shi ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya da take daidaitacciya da haka karki rudu dan kina ganin ke dalibar ilimi ce ko ke kina zuwa masallaci ko ni ai da ma'azzukan malaman nan duk ina ji a'a ba wai jin ba ilimin ya zamanto mai amfani kuma amfanin ba zai samu ba sai da sahalewa ta Allah madaukakin sarki sai Allah ya nufe ki da rahama ne ya baki ikon aiki da abin da kika karanta din sannan zaki aikata ba duka wanda yake da ilimi bane ba Allah yake sauwake mishi ya bashi dama ya sahale mishi hanyar bin wannan ilimin wasu suna nan da yawa sun tara ilimin amma ba aiki shi sa har kullun ake son mutun ya yawaita addu'a ta neman shiriya a gurin Allah madaukakin sarki ka kankan da kanka ka nuna baka isa ba baka da wani tsimi baka da wata dabara baka da wata iyawa sai iyawa da Allah madaukakin sarki ya azaka akan ta ko kuma ya baka jagoranci akan ta dan haka ki roki Allah madaukakin sarki shiriya Allah madaukakin sarki sai ya shiryar da ki abu na gaba wanda yake taimakawa gurin kasancewar mace mai kamun kai shine mujahadatun nafs wa tarbiyataha ala sabr ki kasance ke mace ce mai yaki da zuciyarki karki biye wa san zuciya akan lamuran da zaki gudanar ma'ana duk abin da zuciyarki ta bijiran miki da shi ne sha'awa na kawatawa na kaza zaki bita a akwai matsala innan nafsa la ammaratun bisu zuciya galibi takan girkaraya wa mutum takan kawata mishi wasu al'amura wanda suke munana al'amura wanda ba su da kyau to idan ya kasance duk abin da zuciya za ta yi miki umarni shi za ta kawata miki shi zaki bi to sai a hankali domin kuwa lallai zaki fada zuwa ga bigiran da wata rana za a zo ana da nan sani Allah ya kiyashe mu dan haka ki tarbiyanci zuciyarki akan hakuri koda zuciyarki ta kawata miki koda kina cikin tsananin bukata koda ana yi kina ganin ana jin dadi a abin da ake yi su wance suna yawon su babu hijabin su suna yawo a gidan biki wurin rawa da kwalliye kwalliye da kaza da kaza ni duk babu ni to koda kin ji kina sha'awar wannan shedan yana kawata miki ki kokari ki murkushe zuciyarki akan wannan ki hakurkurtar da ita sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ke akan haka ki rika yawaita tuna ladan waɗanda suka yi hakuri gurin bin umarnin Allah madaukakin sarki da abin da Allah ya haramta to sai ki ga Allah madaukakin sarki ya taimake ki abu na gaba wanda zai haifar ko zai ja miki daga maki zuwa ga kamun ki zaman to mace mai kamun kai shine ko da yaushe ki rika jin cewa Allah madaukakin sarki yana kallon ki istishar muraqabatillahi azza wajal ki rika jin duk inda fa kike Allah madaukakin sarki yana ganin ki koda zaki shiga can kasan bakwai ki rufe ki aikata lifi Allah yana ganin ki koda zaki kauce daga idan baba da mama Allah yana kallon ki koda mijinki ya baki baya Allah yana kallon ki koda a wayar ki ne kike daddannawa kike kadai ba wanda yake ganin ki Allah madaukakin sarki yana kallon ki to in kina jin wannan duk fa abin da nake ba zai boyi wa Allah madaukakin sarki ba to zaki zamanto mi kamun kanki a kowane guri a ba in kin fita daga gida kin sa hijabi daga gida kin sa hijabi da niqabi da safa kin tafi makaranta ko high institution sai aje a aji ai shiga mara kyau anan baki yadda da cewa Allah yana ganin ki ba da ina nufin kin kudire aka san haka ba sai dai ina nufin cewa baki sanya ma hakan a cikin zuciyarki da gaske ba dinda in kin yadda wannan dokar Allah ce kin yadda Allah yana ganin ki to ai Allah da yake ganin ki a gida Allah da yake ganin ki a idan wanda suka san ki shine dai Allah da yake ganin ki idan kika je wurin da babu wanda ya san ki kuma shine dai yake ganin ki a gurin da zaki boye kike kadai daga cikin abubuwan da zasu taimaka miki yar uwa akwai yawaita azumi kamar yanda sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kwadaitar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin koyayye kuwa ga matasa yace su yi aure duk wanda Allah ya ba ma wadamar ya aure ya aure to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda kuma bai samu wannan damar ma'ana bai da wannan damar ta yin aure to fa alaihi bis-sawmi yawaita azumi domin azumi yana daga cikin abubuwa da suke seseta sha'awa ta dan adam da kuma bashi birki akan ta dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar daga cikin abubuwa da suke taimakawa gurin haka akai yawaita nafila yawaita abubuwa na nafila abinda ya shafi azumi abinda ya shafi salloli na nawafil wanda wannan suke suna cikin abubuwa da suke ƙara wanke zuciyar dan adam suke ƙara tsarkake ta wanda daga basani ya samu wannan tsarkaka ta zuciya da wanke ta zamanto ta ingantacciya za su gadar mishi zuwa ga mutun ya zamanto mai kamun kai akwai daga cikin hanyoyi akwai tarbiyyantar yaya tarbiya wadda take ingantacciya ta yanda duk wanda ya samu tarbiya ta kamun kai wanda ya samu tarbiya ta mutunta kai da bada kai kariya to zai kasance ya rayu rayuwa da take cike da kamun kai daga ciki akwai kare gani da ji kamar yanda yake a cikin waccan aya da muka karanta tun a farko na yanda Allah madaukakin sarki ya kira ga mu'minai maza da mata duka da su kasance sun kare gannan su da jin su akan abin da yake zai ja su zuwa ga aikata albasha dan haka in kin ce ke ni ina sa hijabi ni ina kaza amma baki da aiki kullun a wayarki sai ki bude wancan website din ki sauka wancan website din kina kallon hotuna na albasha hotuna na batsa hotuna na kaza wanda za su ja hankalinki zuwa ga aikata abubuwa wanda Allah madaukakin sarki ya haramta kin gani kin da idan ki kin ja kanki tiryan kin kai kanki zuwa ga halaka Allah ya kiyashe daga cikin mafiya muhimmancin abubuwa da suke gadarwa da dan adam ya samu kamun kai a cikin rayuwarsa shine kokarin ko ya iya bakin kokarin sa ya raba kansa da abokai waɗanda suke marasa tarbiyya abokai waɗanda suke ba nagartattu ba saboda me idan kina zaune da abokai waɗanda suke ba su da kamun kai kina da kawa wata ballagaza wata shashasha gata nan duk inda za ta jikinta araha a bude gidan biki ita ce a gaban DJ in makaranta ce su ne yan kwalliyan makaranta su ne yan wani abokin karatun mu ne wani cosmate ina ne wani an ba mu group assignment za ta yi waya da shi ko yaushe abinda ba a da lalurar sa in ta ganshi a makaranta ko daga nesa ne za ta kwala mai kira ta tsaya ta yi ta hira da raha da kaza da kaza shi to ina mai tabbatar miki in kina dare da ita tun kina ganin laifinta a lamarin wata rana zaki da abin nan ya zama miki ba laifi ba tun tana yi ita kadai ba kiya shiga ciki wata rana zaki gani ke ma kin zo kin fada a ciki dan almar'u ala dini khalilihi naka kiyi kokarin ki nesanta kanki da dukkanin wasu kawaye wanda da kika san ba su da ingantacciyar tarbiyya ko ba su da kamun kai saboda karki wayi gari shay'an fa shay'an ya zaman tokin danfaru ko kin fara nasuwa da dabi'ar su kamar yanda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama suka nuna na irin yanda mutun yake kwaikwayo ko yake kwasa daga dabi'un abokinsa ko sahibinsa da yake tare da shi a cikin rayuwa ɗan uwana mu sani kasancewarki mace mai kamun kai kasancewar mata masu kamun kai kasancewar al'umma wadda take mai kamun kai yana daga cikin abubuwa da suke gadarwa da al'umma fa'idoji masu yawan gaske daga cikin waɗannan fa'idoji na farko akwai salamatul mujtama' min al-fawahish duk society din da yake akwai masu kamun kai a ciki society ne da yake masu kiyaye dokokin Allah to mu sani cewa lallai wannan al'umma za ta zamanto ta barranta ta samu intuwa daga yawaita aikata alfasha al'umma wadda take mata yanta kaman mune nagartattu mata masu sanya hijabi mata da suka san kimar kansu suka san kadarin kansu da shari'ar musulunci ta basu to sai ku gani a cikin wannan al'umma babu yawaita zinace zinace ba za a samu yawaita fyade ba za a samu mata da za su rika madugo a tsakanin su ko wasu abubuwa da suke na alfasha ba saboda me sun kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki sun kasance iyali ko al'umma wadda take kaman miya mai kamun kai sai ya zamanto Allah ya kare su daga fadawa zuwa ga alfasha a mafi yawan lokuta ko kuma ma Allah ya dauke musu samuwar wannan alfasha a cikin al'umma daga cikin fa'idoji da al'umma za ta samu ko take iya samu dan idan ya kasance al'umma ce wadda ta siffanta da kamun kai to shine ko ma'abocin wanda yake ma'ana dan adam ko macen da ta siffanta da kamun kai to akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna cewa akwai wasu mutane guda bakwai wanda Allah madaukakin sarki ranar gobe kiyama zai sanya su a karkashin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa da Allah madaukakin sarki ya tanadar wato inuwar al'arshin sa subhanallah waɗanne mutane ne menene aikin su anza Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafo su bakwai mutum wanda yayi kaza mutum wanda yayi kaza daga ciki akwai namiji wanda mace wanda ta kai mace wadda take abar nunawa a cikin society ko a cikin al'umma ko a cikin mutananta saboda matsayin da take kai saboda irin kyawun da Allah madaukakin sarki ya azurta ta da shi da za ta ja hankalin ɗan namiji ta sakare mishi kanta ta kira shi a irin yanayin da ba kowa bane ba zai iya gujewa wannan yanayi sai wanda Allah madaukakin sarki ya datar amma duk da wannan dama da ya samu sai ya ce inni akhafullahi ni ina jin tsoron Allah madaukakin sarki to irin wannan mutumin yana a karkashin inwal al-ashira na gobe kiyama malamai a karkashin sharhin wannan hadisin suka ce wannan ba yana nufin kadai namiji bane ba kadai zai samu wannan ladan mata ma da suka ba wa kansu suka zamanto kamammun mata da suka samu kansu a irin wannan bigire da za a yaudare su ko a ja hankalin su cikin abin da ba fa wai zukatan su bane ba sa su la'alla ma suna da lalurar wannan abin amma saboda tsoron Allah madaukakin sarki sai suka kame kansu suka zamanto masu kamun kai ba su fada zuwa ga aikata wannan abu ba to za su kasance a karkashin wannan inuwa ta al'arshi wannan kadai ya isa ya sa ya kwadaitar da mu ma'ana daga cikin fa'idojin kamun kai mace taji ni zan kame kaina ma karai a rayuwata dan in kasance na tashi a cikin wanda Allah madaukakin sarki zai sanya su a karkashin inwal al'ashin saranar kiyama na tashi cikin wanda Allah madaukakin sarki zai musu kyakkyawan sakamako da shi kadai ya san wani iri ne ko kuma ma'abocin wanda zai samu wannan sakamakon na musamman a ranar gobe kiyama Allah ya sanya ki a cikin su daga ciki fa'idojin da ake samu a cikin al'umma ta zamanto al'umma mai kamun kai shine dalili ne da yake kamun kai a cikin al'umma dalili ne da yake tseratar da ita zuwa ga masibu da ibtila'at da hali na tsanani da kuncin rayuwa in an shiga wani yanayi na ha'ula'i wani yanayi da za a zo ana neman mafita ina aka saka ina za a sai mu gani mutanen da suka siffanta da kamun kai Allah madaukakin sarki sai ya ba su wata mafita a cikin wannan yanayi din da ake ciki mu dauki labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar a cikin hadisi wanda yake ingantacce na waɗannan matasan guda uku da suka yi tafiya suka je a cikin kogo Allah ya kaddara ko ya nufa wani murgujejen dutse ya fado ya rufe kofar kogon nan da suke ciki suka yi shawara a tsakanin su ya za a yi su fita daga wannan kogo domin dai sun san karfin su ba zai iya ture wannan dutse daga kofar kogon nan su samu hanyar da za su wuce ba sai ɗaya daga cikin su yace to ni ina ga abin da za a yi dukkanin mu kowa ya roki Allah madaukakin sarki da wani aiki da ya san cewa ya aikata wannan aiki ba yi shi don kowa ba sai domin neman yaddar Allah madaukakin sarki. Da haka a cikin waɗannan mutane guda uku sai ɗaya daga cikin su yayi roƙi Allah madaukakin sarki akan ƴar baffansa wanda yake yana ƙaunarta sosai, ma'ana ya fituni da ita irin fitinar da takan iya faruwa tsakanin namiji da mace, yana son ta, ya neme ta bata bashi kanta ba, amma a ƙarshe ta zo da wata bukata da take da ita, tana neman 100 dinarin da ya tallafa mata da ita ta wani abu da za ta yi na rayuwa. Sai ya je ya nemo wannan kuɗi ya kawo mata su saboda mi, bisa sharaɗin cewa ta yarje mishi akan kanta. Ya zo ya bata wannan kuɗi har sai da ya samu damar da ya zauna ko a tsakanin kafafunta akan zai aikata alfasha da ita, tunda ba matarsa ba ce. Sai wannan baiwar Allah ta ce mishi, ka ji tsoron Allah akan wannan aiki da zaka aikata. Da haka kai tsaye tana ambata mishi wannan abin, sai ya dawo cikin hayyacinsa ya gane cewa wannan fa abin da zai aikata alfasha ne saban Allah madaukakin sarki. Sai ya tashi tsam ya bar mata wannan kuɗi, ya kuma bari bai aikata wannan alfasha ko wannan aiki da ya yi niyyar yi da ita ba. Sai ya ce, ya Allah, idan ka san cewa wannan abin da na aikata na yi shi ne domin kai kadai saboda tsoronka da neman yardarka, ya Ubangiji, fa farriji anna, Allah ka yaye mana wannan yanayin da muke ciki. Sai Allah madaukakin sarki ya bude ko ya janye musu wannan dutse da kofar kogo suka fita. To ku duba ku gani anan, ashe kamun kai yana zamantowa sila ko dalilin da mutum Allah zai cire shi daga cikin wani yanayi na kunci ko halin haulayi a rayuwa. Kamewarki yar uwa ta ki sani yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki zai taimake ki, zai agaza miki a cikin rayuwa. A cikin abubuwa kai ita karan kanta kamun kan taimakon Allah ce madaukakin sarki. Kamar yadda muka faɗa dazu a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, mutum guda uku Allah madaukakin sarki suna da haƙƙi akan Allah ya taimake su akai. Daga ciki yace, wannakihul ladhi yuridu al'afaf, akwai mai aure ko magidancin da yayi auren nan ne domin ya ba ma wa kansa kariya, yayi kokarin kare kansa daga fadawa zina ko abubuwa waɗanda suke Allah madaukakin sarki ya hana. To ƴan uwa, mu fassani cewa duk da irin waɗannan abubuwa da muka faɗa a takaice a gurguje, na irin yadda shari'a ta kwadaitar da kamun kai, na irin yadda matan kwarai suka siffantu da ɗabi'a ta kamun kai wanda su ne kyakkyawan abin koyin mu, na irin yadda ga hanyoyi nan da za a bi a yi ƙoƙari a samu kamun kai a cikin rayuwa, na irin fawaid, ma'ana fa'idoji da za a samu a rayuwa ta ɗaiɗaiku da kuma ta al'umma baki ɗaya. To fa mu sani akwai kuma wasu abubuwa waɗanda suke taimakawa wurin haifar da ko samar da rashin kamun kai a cikin rayuwa baki ɗaya. Daga cikin waɗannan abubuwa da suke hanawa mace ta zamanto mai kamun kai ko hanawa ɗan adam da ya taso a cikin ɗabi'a ta kamun kai, abu na farko akwai rashin samun kyakkyawar tarbiyya tun daga gida. Mace ce a matsayinta na uwa, za ta haifi ƴa, ba za ta koya mata kamun kai tun daga kasancewarta ƴar ƙarama ba, ba za ta nuna mata cewa ke mace ce ba, ke ba ballagaza bace ba, ke dinnan mai kamun kai ce, mai kunya ce, mai kima ce, mai daraja ce. Ki nuna mata ko tun a ƙananin shekaru karki ce sai ta girma. Idan ta fita waje tana magana da ƙarfi, ki hana ta, ke mace ce. Idan ta fita ta yi wa wancan magana, ta yi wa wancan, ki hana ta, ke mace ce. Idan wasan banza take yi a titi, ki hana ta, ke mace ce. Idan a gida ne, ko da a tsakanin maharim ɗinta ne take wasu ɗabi'u wanda in ɗabi'un nan ta girma ta kafa akan su za su kasance mata ta'anni, ma'ana abubuwa ne waɗanda suke taɓa mutuncinta da kimarta ta mace, ki hana ta. Ta haka tarbiyya ita ce mi, samun kyakkyawar tarbiyya shi yake gadarwa da mutum kamun kai tun a mataki na farko, ta yadda kuma akasinta mummunar tarbiyya da rashin nuna wa ƴaƴa abin da ya kamace su ko dora su akan bigiran da ya kamace su, to hanya ce mai sauki da ɗa ko mace za ta taso akan yanayi na rashin kamun kai. Abu na biyu cikin abubuwan da suke gurɓata kamun kai ko suke hana samuwar shi a rayuwarmu, akwai wasa'ilul i'lam. waɗannan hanyoyi da kafofi na sadarwa da muke da su, kama daga kan gidajen rediyo ko gidajen talabishin ko kuma wayoyi da suke hannunmu ta hanyar buɗe shafuka da zaurika na sada zumunta, ko kuma hanyoyi na yanar gizo, websites ɗin da za a bubbuɗe a riƙa gani, irin waɗanda sun siffanta da yanayi na kawo labarai ko mawdu'at, ma'ana tattauna wasu topics wanda suke na rashin kunya a cikin al'umma, ko kuma kwaɗaitarwa ko jan hankali da jin tunanin matasa zuwa ga abin da yake na saba ma wa Allah madaukakin sarki, ko na rashin kunya, ko na batsa, ko na makamancin haka. Da haka dole ne iyaye a mataki na farko, sannan mace karan kanta a mataki na biyu, a matsayinki na wanda kika san me kike yi yanzu a rayuwa, ki kaucewa irin waɗannan wasa'il, ki kaucewa irin waɗannan kafofi na sadarwa, saboda kar su raba ki da kamun kanki da mutuncinki. Abu na uku, akwai al-ikhtilat wal khalwa, gogayya tsakanin maza da mata, sannan kuma da kebancewa tsakanin mace da namiji. Waɗannan abubuwa ne guda biyu wanda tasirin su zai iya zamantowa guda ɗaya, amma kuma alal haƙiƙa abubuwa ne guda biyu mabambanta juna. Al-ikhtilat, wata matar haka zaki ganta idan namiji ya kai 50 a guri za ta shiga hankalinta kwance. Idan a makaranta ne ana lecture, zaki iya tsuntanta ita da namiji suna zaune a kan kujera guda ɗaya, wataƙila ma ga ƙugunta ga nashi bata damu ba, saboda kawai mai ta saba da gogayya da maza. Wanda wannan yana cikin daga cikin musa'ib da suke faruwa a rayuwar mutum yanzu, ta yanda zaka gani ko a social media din nan muna ganin irin yanda mata ƴaƴan musulmi Hausawa suke fadawa cikin irin waɗannan fituntunu. Wai har kaga wasu suna ikirarin ni wallahi bana jin komai, ni na saba mu'amala da maza, ko wani abu makamancin haka cikin abubuwa waɗanda suke abin kyama, abin a guje su. Da haka mace wadda take da kamun kai ba, ko kuma aka tarbiyance ta akan kamun kai, ba ta saba da gogayya da maza ba, duk abin da zai faru ko da majalisa ta wuce ta maza, to sai kun gane cewa wannan mace ce mai kamun kai. Amma matukar ta saba da gogayya da mu'amala da maza, saboda ita tana ganin yar boko ce, wayayya ce, ma'aikaciya ce, ita yar zamani, za ta shiga can ɗakin taron ita da maza, za ta zauna akan table ita da maza, za ta je watakila muna da wasu seminar ko wasu conferences ko wasu meetings ko wasu wacece ita da maza, duka ta rika jin ita ba komai, ba wani abu, watakila ma a zauna akan kujera guda a kaza, ko a zauna a cikin mota a seat guda ana gogar juna. Duka waɗannan dalilai ne da suke haifar da rashin kamun kai a cikin al'umma. Wannan ikhtilat kenan. Shi kuma abin da ya shafi al-khalwa, ma'ana kebancewar mace tsakaninta da wani namiji wanda yake ba muharraminta ba. Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani mai girma ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Allah da ya yi umarni ga ya ba da dama da a yi tambaya ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an, idan za ku tambaye su wani al'amari wanda yake labudda minhu, to ku tambaye su min wara'i hijab, ba tare da kebancewa ba, a'a suna can kuna nan, akwai shinge a tsakaninku, akwai labule a tsakaninku, ta yanda ku ba kwa ganin su, su ba sa ganin ku, ko kuma a'a koda ga ku ga sun ne, ya zamanto akwai masafa a tsakaninku, kuma suna cikin shiga wadda take ta hijabi cikakke da shari'ar musulunci ta yi umarni. Allah madaukakin sarki ce zalikum ataharu liqulubikum wa qulubihin, wannan shine yafi tsarki na daga zukatanku da su ma zukatansu, ma'ana ashe zuciyar ma idan ta samu tsarki shine ake fatan cewa komai ma na daga ayyukan ko daga abin da ake aikatawa shi ma za a same shi tsarkakakke, shi ma za a same shi yanda ake bukata. Wannan kenan. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin ingantacce wanda Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu ya rawaito, inda yake cewa iyyakum wadkhulu 'ala an-nisa, a hirdinku da shiga zuwa gurin mata, ma'ana inda mata suke kebanci suke zaune a cikin gidaddaji, kar ku rika fada musu, ku rika shiga inda mata suka saba suke zamantakewar su ta gida. Wata a cikin gida za ta sanya kayanta na ado da kwalliya, wata za ta sanya doguwar riga, wata riga da skirt, wata guntuwar riga, wata kaza, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ahir da a fada zuwa ga inda yake bangarori ne ko wurare ne na mata, saboda wannan zai iya zamantowa dalilin da zai hana kamun kai domin idan an shiga ido ya gani to me zai faru zuciya kuma za ta iya rayawa kuma a wannan hali ba kowa bane ba yake iya samu gangar jikin sa iyaka sai wani daga cikin mutanen Madina sai ce ya Rasulullah ya kake gani akan dan uwan miji kanin miji ko wansa sirikin mace shin shi ma kare ya shiga cikin gidan dan uwansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamul maut kamar yana nuna mana cewa a ai wannan ma shi yafi hadari saboda me shi dan gida ne in ana ganin ba komai ya shigo ya fada zai iya fada a kowane lokaci to fitinar za ta iya zamantowa ma tafi girma a bangaren shi Allah ya kiyashe mu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma cewa la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahana qaulan wahidan kada wace mace ta kebance tsakaninta da namiji wanda yake ba muharraminta ba sannan kuma kada wata mace ta yi tafiya ba tare da muharraminta a tare da ita ba duka waɗannan dalilai ne da suke nuna mana ni rashin halaccin mace ta samu kebancewa tsakaninta da namiji wanda ba muharraminta ba saboda wannan kebancewar za ta haifar zuwa ga aiki na rashin kamun kai abu na gaba wanda yake haifar da rashin kamun kai akwai tabarrujin nisa wanda shine kofar fitina mata su kasance mutabarrijat za su fito daga gida cikin kwalliya da ado da kawa wannan ta sanya mayafi karami waccan ta sa dinki matsatsi waccan wuyan ta kirjinta a waje waccan kaza waccan kaza waccan kaza bayan Allah madaukakin sarki ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujan jahiliyatil ula ku zauna a cikin gidaddajin ku kuma kada ku zamanto mata masu tabarruji masu nuna ado da kawa da fita titi barkatai kullin kina hanya duk biki ke ce a gaba duk wani biki da wata dina da wani kamu na kawaye baka missing kinyo kwalliya kinyo ado kije kina girgije kina raye to wannan kan hanya ce da za ta haifar miki da rashin kamun kai da rashin kamewa a cikin rayuwa abu na gaba kusan na karshe wanda yake haifar da rashin kamun kai a cikin rayuwa shine a irin rayuwa musamman a rayuwar nan da muke ciki yanzu yawaita sauraron kada-kade da raye-raye musamman waɗanda suke kunshe da kalmomi na batsa da rashin kunya wanda wannan yana daga cikin fitinar da muke ciki a cikin rayuwa musamman a dan waɗannan shekarun za ku ga yanda mutane suke sirraja akan abin da ya shafi kida da rawa kida wanda malamai sun tabbatar da cewa yana daga cikin abubuwan da yake kashe zuciya kida din nan da muke gani wallahi ba karamin musiba bace ba a cikin rayuwa shi yasa zamu ga al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yake cewa shi kida kamar wani abu ne da yake iza wutar zina a cikin zukata sannan wani abu ne da yake haifar ko yake dasa munafinci a cikin zuciya sannan yake ba ma wa shedan dama ya zamanto yayi kaka gida a cikin zuciya ita ko zuciya in shedan ya samu wuri to ba abin da zai gadar sai fitina da tabewa da kaucewa zuwa ga hanyar Allah irin waɗannan waƙoƙin da muke gani yanzu tun ana yin su na kwatance har gashi an fara fitowa da abubuwa fili tun muna ganin turawa ne suke irin waɗannan waƙoƙi na kalmomin batsa da rashin tarbiyya yanzu gashi sun fara shigowa cikin al'umman mu duk da irin yanda malamai suke kokari suke dagewa na su yi kokarin su ja hankalin al'umma akan kaucewa irin waɗannan fituntunu amma gashi nan abin kai kace wuta ake izawa ake kara mata makamashi Allah madaukakin sarki ka shiryar da matasan al'umman mu ka ganar da su gaskiya ka ba su ikon kamewa wanda wannan kuma yana daga cikin manyan abubuwa da za su gadar mana da mata musulmi masu kamun kai matasa musulmi masu kamun kai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu a cikin hadisi ingantacce na daga cikin addu'o'in da ya kamata mutum mumini ya rika yi Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka shiriya ya Allah ina dokanka tsoranka ka azurta ni da tsoranka yanda zan kiyaye dokokinka al-huda wat-tuqa wal-afaf ya Allah ka azurta ni da kamewa ka sa in zamanto mai kamun kai wal-ghina ya Allah ka sanya ni mai wadata da wadatuwa da abin da ka azurta ni da shi wanda wannan shine abin da zan rufe wannan zama da shi ta fannin tunatar da mu cewa duk abin da mutum zai yi a rayuwa ko yake so ya sa a gaba na alkhairi to yayi kokari ya siffanta da sifa ta addu'a da neman agaji ga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi domin shiryar a hannunsa take. Allah madaukakin sarki ya riko da hannunsa ya dura shi akan hanyar daidai domin duka wannan din a hannunsa yake. Da waɗannan ƴan kalmomi nake kokarin in tsaya a wannan tattaunawa da muka gudanar. Nake roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya da ni da kuwa abinda na faɗa daidai, wanda nayi kuskure Allah madaukakin sarki yafi mana. Allah kuma ya shiryar da mu baki daya ya sanya mu kasance nisa'un afifat, mata yi waɗanda suke masu kamun kai na gartattun mata wanda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama za ta yi alfahari da su, sannan kuma su kasance sun samu kyakkyawan matsayi da kyakkyawan sakamako a gurin Allah madaukakin sarki ranar gobe kiyama. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu
khairan. Amin wa iyyakum wa iyyakum. Amin wa iyyakum.
Saka da saboda masu tambayoyi Allah ya ji kan magabatan mu.
Amin.
Ladan wannan aiki da muke ta zuwa gare su baki daya.
Amin.
In amana mata ne masu muhimmanci sosai da su kai a cikin lecture. Mata bangarora masu tawa fadanda bas ta muna cikin fada cikin irin waɗannan gwabai na game da kamewa. Da farko da ta yi mana bayani akan ma'ifa ta kawo mana abubuwan da mutum ya kamata a cikin rami a cikin cikin abinci da kamewa a gaɓɓe da sauransu. Ta kawo mana dalilai cikin ƙur'ani da sunna, ta kawo mana misali suka faru akan kamewa na daga magabatan mu. Ta kawo misalin kisan annabi Musa da kuma kisan na Aisha an hari sauransu. To sai dai Aisha ma ta taɓa wani da muhimmanci sosai wanda dukkanmu ko in ce wasu daga cikin mu muna faɗa cikin wannan kurakura, musamman ɓangaren social da ta kawo zan su ɗan yi suka ce kaɗan. Za ka samu ce masha Allah kallon Australia ana mata kallon mai kame, amma za ka samu yawan comments ɗinta da irin ta'amali da take a shawarci za ka ba kamewa a kai. Shi kuma an ka duba friends ɗin masha Allah ta ba kalla da duka daga mutan da kaman kusan mutadayyinin ne masu kamun kai. To amma wurin kuma da irin wasa da abubuwa haka ƙanana da suke faruwa a social media ɗin nan na da kyau mu kiyaye su sosai da su da duk su ma abubuwa ne rashin kamewa.